أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yabo da godiya su tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake hada mu a wannan yammaci na Alhamis 9 ga watan Ramadan a shekara ta 1434, wanda daidai da 18 ga watan 7 a shekara ta 2013 a lissafin miladiya. Ci gaba da karatunmu na tafsirin Alkur'ani mai girma. Ba mu tashi yau a kan aya ta 224. Fadin Allah subhanahu wa ta'ala, wala taj'alu Allah urdatan li aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas wallahu sami'un alim. Amma kafin nan za mu dan bi wasu daga cikin tambayoyin da ƴan uwa suka rubuta. Na farko ma ina cewa malam tambaya ta ita ce, menene hukuncin wanda ya ridda bayan an masa wa'azi ya tuba kuma ya sake yin ridda? Asali yana da kyau mu fahimta cewa hukuncin ridda dangane da me za a yi wa bawa bangare biyu ne da shi: hukunci a nan duniya da kuma hukunci a wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Hukunci a nan duniya shine duk wanda ya ridda a tabbatar da tsari a kansa na cewa wannan abun da aka dangana masa qaulan wa fi'lan ya tabbata yayi, a kuma tsaye da shi gaban shari'a a yi tabbatar masa da wannan hukunci, sannan sai a zartar da hukunci bayan an yi abin da shari'a ta bada dama a yi na istitaba kwana 3, a bashi damar ya tuba, a zaunar da shi ko a tsare shi a kurkuku a kullun abinda ya nema ko ya faɗa din nan ko ya aikata, a nuna masa gafa abinda ka aikata, kana nan har yanzu akan wannan ra'ayi, ana neman ka tuba. In har bayan kwana 3 bai tuba ba, to za a yi masa hukuncin kisa game da shari'a ta tabbatar da haka. To idan aka yi wannan hukunci, abinda yake tsakaninmu da shi shine zamu yi masa, bayan an yi hukunci an zartar da shi shikenan. Ga Allah subhanahu wa ta'ala kuma shi amfani zai da zuciyarsa me a ciki. Can ƙarshen lamari Allah ya sani in ya tuba da tuba sahihi daga baya ko kuma in bai tuba ba, domin wani zai iya tuba ko da bayan kwana 3 bayan an tafi za a yi masa hukuncin, zai iya tuba ba mu sani ba, don haka tsakaninsa da Ubangiji wannan ba wanda zai san shi. Amma wannan hukunci da ya ce a yi masa wajibi mu yi shi. To idan mutum ya ridda sai aka yi masa nasihar ko a lokacin istitaba, nan muna magana dama a gunda za a yi masa hukuncin shari'a, sai aka zaunar da shi a tsakanin wannan kwana 3 kuma sai ya tuba, sai kuma ya dawo ya sake, to malamai sun tattauna a nan shin za a karɓi tubansa ko ba za a karɓa ba. Magana mafi ƙarfi shine ba za a karɓi tubansa ba, ba za a karɓi tubansa ba, saboda a nassoshi da suka zo a wannan babi Allah subhanahu wa ta'ala dama ya faɗa, duk da cewa a wannan babi malamai suna cewa tuba ne na tsakaninsa da Ubangiji innal ladina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma zadadu kufran lam yakun illahu liyaghfira lahum wala liyahdihim sabila lalle wadanda suka yi imani sannan suka kafirta sannan suka yi imani sannan suka kafirta sannan suka kara kafirci to Allah bai kasance dama zai karbi tuban su kuma ba zai shirye da su zuwa hanya ba malamai suka ce dama nan ana zancan abinda Allah zai yi ne kaga cewa thumma zadadu kufran annan bayan a ƙarshe suka ƙara kuma ci gaba da kafirci ma'ana istamarru wa asarru alal kufri israri ake nufi da ma'anan izdadu kufran din don haka wanda kuwa yayi istimrari akan kafirci har ya mutu akai to aka ga dama ba zancen tuba gare shi amma inda zai tuba din a duniya hukuncin shari'a shine malamai suke cewa ba za a karbi tubansa ba saboda zai wasa da hankalin mutane a babin hukuncin duk alitafan fiqihu da yawa sun tattauna wannan mas'ala cewa akwai mutanen da ba a karɓar tubansu daga cikin su akwai mai zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da zindiki da mai sihiri wanda kafircin sa na sihiri ne kawai dama a raba shi da al'umma wannan shine idan ba barin aikin dama zai ba to kuma wannan kafin ya faɗi abin da za a gamsu da shi shi ma aiki ne yawa haka nan kuma wanda ya taba ridda sannan ya sake dawowa to amma malamai suke cewa duk waɗannan a hukuncin mu ne da zamu musu a duniya can a tsakanin su da Ubangiji Allah madaukaki bai rufe kofar in mutun ya tuba ya karba ba mudin bai mutu ba amma in ya mutu akan wannan kafircin to wannan shine kofar tuba babu ita da fatan mun fahimci wannan wannan kuma yake cewa duk da akan tambayar nan tasa cewa me hukuncin wanda yake fita daga musulunci a sakamakon maganganun sa eh to dama shi a abin da ya shafi ridda ko fita daga addinin musulunci yakan kasance bil qauli wa yakan kasance kuma bil fi'li wani da baki zai faɗi abu wani kuma da aiki zai don haka gurgudan abin da yace sai ai masa hukunci da shi wannan dai abin da za a ce maka shine eh da gaske ne ridda takan kasance da baki to tana kasancewa da baki tana kasancewa kuma da gabbubba nan kuma har yanzu dai ina jin diddai mutum ɗaya ne amma a wata ranar daban na ga rubutun iri ɗaya yana cewa ina malam fatan alheri sannan malam tambaya ta ita ce menene matsayin wanda aka bawa amanar dukiyar maraya sai gobara ta cinye ko barayi suka sace to muddin ya tabbata wannan abu ba sakaci nasa a ciki ba komai a kansa duk abinda duk wanda ka'idar shari'a abinda aka ba mutum amana inda sunansa amana ba bashi ka karba ba idan wani abu na jarrabawa ya same shi ma'ana ko gobara ko aka sace a shar'ance ba a neman ka da shi yawa ma dan haka me shi zai hakuri kamar a wurin sa ne abin ya faru ina fata mun fahimci wannan dan haka haka wannan a wannan babi din sai idan an tabbatar da akwai sakaci na mutum bai kula da abin yadda ya kamata ba anan zancen abin nan ke tasowa wannan kuma yana cewa to malam shin babu tufka da walwala cikin maganar Yahudawa kuwa dangane da fadin su cewa mutum ba zai taki matarsa ba da take haila amma ta bangaren kissar da ka bayar cewa idan maciji ya shiga gida za ta zo gurin sa har ma za ta iya kiran mijinta ya zo ya sadu da ita a gaban sa to anan kuma ai ba zai zama cewa sun halarta saduwa da ita ba to dama an kana zancen tufka da walwala addinin Yahudawa ai akwai shi yawa wannan ba ni zan bada wannan amsar ba su ya kamata su bada wannan amsar ko yawa maganganu ne na malaman su wannan ya faɗi kaza can kuma wani wurin wani ya faɗi kaza daban dan haka hakika akwai tufka da walwala sun ce duk mutumin da ya sadu da iyalinsa tana haila ga hukuncin da aka yi masa to gashi kuma wannan tana hailar har an ce in ana so a kori maciji sai a zo a abin nan to wannan dai ya nuna ana fahimtar kissar ma jazakallahu khairan wannan kuma yake cewa malam ni ne nayi mana limanci mu uku wato su uku to daga baya sai na ga najasa a tufata sai na sake tawa sallar kuma na sake musu tasu a madadin su to wai hakan yayi to wannan limamin babba ne ai a shar'ance idan mutum yayi limanci ga mutane kuma sai aka samu matsala a sallar wani abu ya bata masa sallah to inda ma har ya kama hanya yana cikin sallar bai yi abin da ya kamata ba don idan yana cikin sallar ne ya tuna cewa akwai najasa tare da shi to sai ya fita sai wani ya shiga ya limanci shikenan kuma ya je ya wanke najasan nan ya dawo sai ya zama mamu an ci gaba da sallah yawa idan ko bai tuno ba sai bayan an gama sallah to ko a masallacin ne abinda zai shine yayi tasa sallah shi kada ya kyale mutane yawa sallah su gaba ɗaya tayi ba abinda zaka ce musu ba a ce kai a madadin su ba ba a ce su ka gaya musu ma su sake ba mun fahimci wannan wannan shine abin da ya dace wannan kuma diddai shi din ne mai wannan tambaya na cewa malam menene hukuncin tara suma da kuma yi mata dayin tara suma har a rika gyara ta ba matsala bane annabi sallallahu alaihi wasallama gashin sa yakan sa mai ya goge ya gyara shi tsafta ce yawa illa kamar abinda zamu ce na bambanci shine irin gashin mu da na larabawa daban namu gashi in yayi yawa har akai masa irin wannan ba lalle yayi ken da ake bukata ba yawa sai ya zama ya fitar da mutun da wata sura gashi irin na Afirka rage shi yafi sa mutun ya zama da tsafta a maimakon wanda yake irin na Laraba wanda kensa a tsaftace shi a gyara ya sako kasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana sako gashin sa yakan zo lokacin zuwa kunne lokacin yakan zo haka fada yawa ya tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan sura din Allah muke kyauta mana to muje Allah subhanahu wataala na cewa wala taj'alullaha urdatan li'aymanikum kada ku sanya Allah subhanahu wataala ya zama abin gittawa tsakanin ku da rantsuwar ku abin gittawa nan ana nufin ku sa rantsuwa dan ta hana ku ku yi wani abu na da'a na alheri shine an tabarru ka rantse ka ce ba za ka yi abu kaza na alheri ba watattaqu ko ka kiyaye wani abu na sharri ka ki aikata wani abu na sharri watuslihu bainan nas ko ku sulhu tsakanin mutane wallahu sami'un alim Allah mai ji ne kuma masani ne me ake nufi da wannan magana ma'ana kada mutum ya rantse ya ce wallahi ba zan yi kaza ba kuma abun alheri ne kada ya haka wannan in yi haka to ya sanya Allah urdatan urdatan shine abin gittawa mani'atan abinda zaka sanya wani abu da zai hana ka kai wani abu mun gane karka sa kai amfani da sunan Allah dan ya hana ka aikata alheri abinda aya take faɗa kenan ka zo ka ce wallahi ba zan baiwa wani abu kaza ba wallahi ba zan yi da'a ga wani ba misali mahaifansa wallahi ba zan yi sallar azhar ba wallahi ba zai kaza ba ko ya fadi wani abu imma an ya kuna wajiban wa imma an ya kuna mustahabban wa imma an ya kuna mubahan to ko ne kuma da hukuncin sa a gun malamai yawa wannan fasara ta farko kenan wasu malamai suka ce abinda ake nufi da wannan aya shine kada mutun ya sanya yawan rantsuwa a bakin sa ya zama duk abin da zai sai ya ce wallahi tallahi komai ya bude baki ya ce wallahi tallahi domin wannan abun baya cikin siffa ta mutumin kirki yadda mutane za su karbe shi a matsayin mutumin kirki domin baya cikin siffa mai kyau ta mutumin da zai aikin kirki mutumin kuma da zai nisanci miyagun abubuwa yadda in yaje zai sulhu tsakanin mutane za a ce eh wannan mutumin kirki ne za a karba wasu malaman haka suka fassara abu ma'ana idan mutum yana yawan rantsarantsi to kaman ya sa wani abu na katanga tsakaninsa da yayi waɗannan abubuwa na farko ya fita daga siffar mutane masu aikin alheri ya fita daga siffar mutane masu nisantar abubuwan sharri sannan kuma mutanen da akwai matsala tsakaninsu ba za su yadda da shi ya zama musu mai sulhu ba saboda me yana yawan rantsarantsi kun gane wannan fassara ita kuma yawa abun guda biyu ne yau ko waccan ma'anar ko wannan ma'anar kowanne kuma malamai sun yi magana a kanta amma wanda mafi yawan malamai suka fi magana a kai ita ce ta farko kar ku sa Allah subhanahu wa ta'ala ku yi amfani da sunansa kuna rantsuwa da shi domin ku ƙi yin wani abu wanda yake na alheri ne sawa'un wajibi ne ko mustahabbi ko kuma wato mubahi za mu zo mu ji kowanne idan wannan ne mai hukuncinsa in wannan ne mai hukuncinsa to mu karanta abin da malami ya gaya mana yace al-maqsudu min al-yamin asalin abinda ake nufi dama da rantsuwa shine ta'zimul muqsam bihi girmama wanda aka yi rantsuwar da shi rantsuwa wani abu ne da ake yi a shar'ance domin ya nuna girman Allah subhanahu wa ta'ala da ake rantsuwa da shi bai halatta ba mutum ya rantsa da wani wanda ba Allah ba yawa yana cikin abinda yake shirka shirka kuma karama wanda ba ta fadda mutun daga addinin musulunci mutun ya rantsa da wani abu wanda ba Allah ba a rantsuwa ana yin ta ne da Allah ko a ce billahi ko a ce wallahi ko a ce tallahi dai daga cikin waɗannan sune rantsuwa akwai kuma nau'o'i daban-daban na rantsuwa wanda an samu daga lafazin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan yi rantsuwa a wallazi nafsi biyadihi wallazi nafsu muhammadin biyadihi duk akwai waɗannan sigogi ne na rantsuwa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to me fa'idar yin rantsuwa asali shine ke ga mana sai farkon maqsudin abinda ake nufi da rantsuwa dama shine na farko girmama shi wanda aka yi rantsuwar da shi shine al-muqsamu bihi Allah kenan sannan yace wata akidul muqsami alaihi da kuma karfafa shi abinda aka yi rantsuwar akan sa abinda aka yi rantsuwar akan sa shi lamarin da ake rantsuwa akan sa aiki ne ko wata magana ce yawa akwai kunga kenan akwai mai rantsuwa akwai wanda ake rantsuwa da shi akwai kuma abinda ake rantsuwa akan sa yawa shi mai rantsuwa shine bawa mai rantsuwa da sunan Allah Allah shi ake rantsuwa da shi shi kuma abinda zaka rantsa akan sa shi ake nufi da al-muqsami alaihi mun gane wannan yawa to karfafa shi ai dan haka ake rantsuwa idan da ba dan karfafawa ba mutum kawai ya fadi maganar sa yadda yake so ba tare da yayi rantsuwa ba ai kaga ya fade ta ne dan a yadda ko mai yaddar ya so ya yadda ko kuma ya rabu da ita amma idan aka karfafa ta da rantsuwa to ana girmama wanda aka rantsa da shi sannan kuma ana so ne kai mai sauraro wanda ake wannan rantsuwa gare ka ka ji karfin maganar da ake rantsuwar akan ta dan ka karba ai wannan shine asalin rantsuwa yawa to dai yana ga mana ne falsafar abin da ke bayan wannan abu sai ce wa kana Allahu ta'ala qad amara bi hifzil aymani Allah ko dama yayi umarni a rika kiyaye rantsuwa wa kana muqtada zalika hifzaha fi kulli shay'in kuma abinda wannan ke hukuntawa shine a kiyaye rantsuwa a kowanne lamari duk ma'anar kiyayewa shine ko ma'anar kiyaye rantsuwa shine duk lokacin da kace zaka yi abu to kai in kace wallahi zan yi kaza to kaje kai in kace wallahi ba zan yi kaza ba to kada kai ma'ana ka tabbatar da cewa kai amfani da sunan Allah ba dan wasa ba ka fada dan girmamawa domin kuma karfafa wannan abin da kace zaka yi din ko ba zaka yi ba don haka to ka tsaya ga kalmar rantsuwar ka karka saba in ka saba sai maganar kafara ta zo ai mun gane wannan yawa to shine sai yake cewa walakinna Allah sai dai kuma Allah subhanahu wa ta'ala istafna min zalika Allah ya toge daga wannan umumin cewa wajibi akan mutum in yayi rantsuwa zai abu kaza yayi in yayi rantsuwa ba zai ba kada yayi ai shine ya lazimci rantsuwar sa ya tsaya ga kalmar sa ko yawa to akwai abin da aka kebe aka fidda shi aka toge shi daga wannan wajibcin cewa sai kai din shine me idza kana al barru bil yamini yatadammanu tarka ma huwa ahabbu ilayhi idan cika rantsuwar nan al barru bil yamin nan ana nufin me cika rantsuwa halafa billahi wa huwa barrun wani ya rantsa da Allah kuma yana da niyyar cikawa shine ma'ana don haka al barru bil yamin ana nufin ka rantsa kuma ka cika abinda kace za kai ko abinda kace ba za kai ba kun fahimci zancan yau nan ba birru ana nufin aikin da'a bane wannan ba ita ce wadda take cikin aya ba za mu zo mu magana akan wannan nan zancan da ake shine ka rantsa za kai abu to cika wannan abin da kace a rantsuwa za ka yi to ka tsaya ga wannan kalma din in cewa kai za ka yi to kai in cewa kai ba za ka yi ba to ka tsaya akan cewa ba za ka yi ba shine barru kun fahimci wannan yawa to sai yake cewa idza kana al barru bil yamini in cika rantsuwan nan ya kasance ya tadammanu ya kunshi tarka barin ma huwa ahabbu ilaihi abinda yake Allah ya fi so ilaihi nan ila Allah ne domin a siyakin jumlar magana Allah ne yace walakinna Allah istafna min dalika idza kana al barru bil yamini yatadammanu tarka ma huwa ahabbu ilayhi ay ila Allah in wannan abin da kace misali mutun sai yace ya rantsa gobe ba zai azumi ba ga mu a cikin watan ramadan kuma wajibi ne kowa ya azumce shi daga farkon sa har karshe kuma farilla ce in mutum bai bayyana da azaba idan mutun yace ya rantse da Allah gobe ba zai azumtar Ramadan ba me za a umarce shi da yi sai a umarce shi ya warware wannan rantsuwar ta sai kafara mun fahimci wannan yawa nan kuma yayi amfani da sunan Allah subhanahu wata'ala wajen hana kansa aikin alheri to idan abun aikin alherin nan wajibi ne shine malamai suka ce to wajibin sa yayi hinsi shine ka warware abin da kace zaka yi ko ba zaka yi ba ya ce ba zai azumi ba ko to ya warware wannan rantsuwar kaga kenan sai ya tashi da azumin sa yayi abin sa da yake wajibi sai ya zama me yanzu ya ce ba zai abu ba yazo yayi sai hukuncin me ya kama shi kafara nan ina jin da ma mun sha magana akan yaushe ne kafara take hawa kan mutum wasu mutane sai ka ji suna cewa rantsuwa na rantse da Allah in nace kaza ma bazan yi kafara ba in nace kaza haka yake to ba sai ne kafara ba asalin a ina ake kafara ne to rantsuwa malamai suna kasa ta kashe uku akwai laghul yamini tana nan zamu zo a aya da take gaba Allah maduki ya mana magana akai laghul yamin ita ce mutum rantsuwar da mutum zai rika sakin ta haka yana fadi ba tare da azuciyarsa yana nufin ta ba in ka hadu da shi ina kwana malam wani wallahi lafiya lo ina zaka wallahi zan je gun wani ne wannan ita ce laghul yamini ba ka nufin rantsuwa asali ka fada ne kawai dan bakin ya saba yau dan haka irin waɗannan Allah madaukaki yace baya kama mu da su zamu zo mu shi wannan baka da laifi akan su akwai kuma al-yaminul ghamus al-ghamus shine rantsuwar da ta dilmiye mutum cikin halaka ko cikin zunubi mutum ya san abu ba haka yake ba ya rantse akan haka yake ko ya san abu haka yake ya rantse sai ba haka yake ba shi ma wannan mun sani ma'ana rantsuwa akan ƙarya mun ji biyu kenan to waccan ta farko ba zancen kafara akai wannan ta biyu ma ba kafara akai saboda zunubi ne ita babba yafi karfin kafara sai ka tuba ga Allah kamar da wasu malaman suka fadi shine wannan gamus to wanda ake kafara shine wanda zaka ce nayi alƙawarin zan kaza ko kuma wallahi tallahi zan yi abu kaza kana da niyyar hakan da gaske zaka yi sai kuma ka zo ba kai ba ko ka fasa ko wani abu ya hana ka to anan sai kai kafara mun gane to idan abun wajibi ne shine malamai suka ce a ka bar wannan rantsuwa ta haka ka je ka aikata wajibi in yaso sai kai kafara in dai an saba rantsuwa to za a yi kafara da fatan mun fahimci wannan yau to shine abinda yake fadi anan cewa Allah subhanahu wataala ya toge abinda in abun da'a ne to sai a ce kai wannan aikin alherin domin Allah yana son sa sai ya zama ka je kai kafara idan kuma ka ci gaba da wannan hali to ka sanya Allah madaukaki a tsakanin aikata aikin alheri kana amfani da sunansa dan ya hana ka wannan rantsuwar ta hana ka aikata alheri wannan ko bai dace ba ina jin kun fahimci abin yawa to sai ce idza kana albaru bil yamini yatadammanu tarka ma huwa ahabbu ilay fanaha ibadahu sai Allah ya hana bayinsa an yaj'alu aymanahum su sanya rantsarantsan su urbatan ay mani'atan su sanya wani abu ne da zai hana su wahailatan wani abu da zai shiga tsakani an yabarru daga su yi da'a ko kuma kai daga su cika rantsuwar su an yabarru ma'ana su cika rantsuwar su abinda suka ce za su yi shine me an yaf'alu khairan ko dai su aikata alheri to shine wannan wanda yake a cikin aya din cewa an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas ko dai tabarru ma'ana su aikata alheri idan suka yi rantsuwa za su aikata alheri to su aikata a cewa ba za su aikata alheri ba to su aikata alherin nan sai su yi kafara mun gane wannan in mutum ya rantse ba zai aikin alheri ba me wajibin sa ya aikata aikin alherin in ya so ya kafara to kar ku sanya Allah rantsuwa da shi ta zama me hana ku ta zama ta shiga tsakanin ku daga cika rantsoyin ku dan za ku aikata alheri akan su ku ce na rantse ba zan yi kaza ba ma'ana ku aikata khairan aw yattaqu sharran ko kuma su kiyaye wani mummunan abu wani sharri aw yuslihu bainan nas ko kuma su yi sulhu tsakanin mutane da fatan mun gane sai ce faman halafa ala tarki wajibin to gashi yace duk wanda ya rantsuwa ba zai aikata wani wajibi ba wajaba hinfuhu to wajibi ya warware wannan rantsuwa din shine hinf hinf shine ka warware rantsuwa ko alƙawari wa harama ko wa harama iqamatuhu ala yaminihi, ya haramta wato ya tabbata akan rantsuwar nan tasa, haramun ne akan sa ya tabbata akan rantsuwar cewa sai ya cika ta, domin abin da ya alƙawari ko ya rantsuwa akan ba zai aikata din nan ba alheri ne, don haka ya fasa rantso sai ya aikata alherin nan. Wa man halafa ala tarki mustahabbin, wanda kuma ya rantsuwa ba zai aikata wani mustahabbi ba, yace wallahi gobe ba zan yi suhur ba. Suhur ai mustahabbi ne ko? Yawa, ya rantsuwa gobe ba zai suhur ba, to me zai yi? Sai ce mene istuhibba lahu alhinf, mustahabbi ne gare shi ya warware wannan rantsuwa, mustahabbi. Ashe kenan kaga, in wajibi ne to wajibi, in abin da ka ce ba za ka yi ba wajibi ne, to wajibi ne kuma ka bar rantsuwar ka yi kafara. Idan kuma mustahabbi ne abin da ka ce ka rantse ba za ka yi shi ba, to shi kuma mustahabbi ne ka warware rantsuwar ka fasa ta, sai kai me kai kafara, duk akowanne kafara tana da, mun gane. Sai kuma yace wa man halafa ala fi'li muharramin, wanda kuma ya rantsuwa akan zai aikata haram, kaji kuma wani ya rantse zai aikata haram, haram ne abu an san haram, sai yace wallahi tallahi sai yayi, to shi kuma me zai wajaba me alhinf, shi ma wajibi ya warware wannan rantsuwa sai ya kafara. Domin me mutum saboda tsaurin ido abinda Allah ya haramta, ba wai kawai ya shiru ya je aikata ba, a ya ma rantse wa Allah da sunan Allah, yace ya Allah na rantse da sunan ka zan saba ma, ai akwai abin yayi yawa. Yau don haka wajibi gare shi ya fasa wannan rantsuwa, ya kariya ta, yayi kafara, kada ya aikata wannan abin da yake haram, saboda girmama Allah subhanahu wa ta'ala. Yace au ala fi'li makruhin, wanda kuma yayi rantsuwa akan aikata wani makruhi, yace wallahi sai ya aikata kaza, kuma makruhi ne wannan abu, istuhibba alhinf, to shi ma nan mustahabbi ne ya warware wannan rantsuwa, yayi kafara. Mun ji hali hudu kenan. Wa ammal mubahu, amma shi mubahi abinda yake halal ne, dama halal ne ka aikata, in an ce halal abinda ba wajibi ba, ba mustahabbi ba, ba haramun ba, ba makruhi ba, domin dama duk hukuncen Allah subhanahu wa ta'ala akan bayinsa dangane da taklifi guda nawa ne, guda biyar ne, duk abinda yake za a dora maka shi ka aikata ko ka bari, baya fita daga abubuwa biyar, su ne ake malaman usulul fiqh su kira al-ahkam at-taklifiyya al-khamsa fi muqabili al-ahkam da ake cewa wanne mun sha magana akan su, al-ahkam al-wad'iyya, yawa akwai al-ahkam al-wad'iyya, akwai kuma al-ahkam at-taklifiyya, duk mun sha magana akan su. Al-ahkam al-wad'iyya su ne ahkam inda Allah ya sanya alamomi ne akan al-ahkam at-taklifiyya, su kuma al-ahkam at-taklifiyya su ne wanda zamu ji yanzu, su ne me wajibi ko a ce wujub, shi ne sunan hukuncin ba wajibi ba, galibi zaka ji wasu malamai suna cewa al-wajib wal-mandub wal-mubah da sauransu da sauransu, ta'birin da yafi diqqa shi ne a ce al-wujub, dan shi ne hukunci. Yawa in ka ce al-wajib sunan abinda aka wajabta din ne, mun gane. Yawa al-wujub shi ne hukunci, da kuma al-mustahab abin al-istihbab shi ne al-nadb, ko kuma al-hadar ko al-haram ko kuma al-karaha, wannan sunayen hukunce-hukuncen ne, ko kuma al-ibaha, waɗannan su ne guda biyar. Ma'ana abu ko dai ya zama wajibi, ko ya zama me mustahabbi, ko ya zama haramun ko makruhi, ko kuma mubahi. To mubahi, in an ce mubahi shi ne abin da yake ya halatta ka yi, in ka yi kuma ba zancen a baka lada ko a baka zunubi, mun gane. Wannan ba sai mun tsaya nan ba, na san mun tattauna a kansu a wasu wurare din, kuma kada cinye mana lokaci. Abin nufi a nan, idan mutum a wannan babin fassarar wannan aya da muke, in ya rantse a kan zai aikata wajibi, nan dama ba a bukata a ce ya rantse zai aikata wajibi, ba a bukata, tunda dama wajibi ne a kansa, kar ya rantse kuma dama zai aikata wajibin. Me zai kawo sa rikici shi ne in ya rantse ba zai aikata ba, ya rantse ya ce abu kaza na wajibi ba zan yi ba, to ai kaga ko wannan akwai magana Allah ne yace tilas kai abu kaza to sai ka aje wannan rantsuwar taka ka tuba kai kaffara sai ka je ka aikata wannan abin da Allah ya wajabta maka in ba haka ba zunubin zai mayewa in kuma abu mustahabbi ne ya ana so kai in kai mustahabbi za a baka lada tare da cewa umarni ne ba umarni mai tsanani ba shine ma'ana ma amara bihi shari'u amran ghayra jazimin shine ake nufi da ma da annad to idan wannan irin abu ne hukuncin sai ka rantsa cewa ba za kai ba to anan an juyo maka hukuncin nadbu ne istihbabi ne mustahabbi ne shi wannan abun akan ka ka aikata shi sai zama yanzu abinda ka saba shi ne rantsuwar ka da kai cewa za kai ba za kai abu kaza ba kuma yanzu kai don haka sai ka je kai kafara in kuma abu haram ne fa shi haram ba a rantsuwa akan za a yi shi ko yawa kuma ba ma sai ka rantsa ka ce wallahi ba zan yi abu kaza ba na haram dama Allah ya ce kar kai to amma idan ka rantsa akan za ka yi fa an hana ka kai sai ka ce wallahi sai nayi to nan ka girmama Allah ka girmama sunan Allah ka fasa wannan rantsuwa kar ka aikata wannan abu sai zama me ya rige akan ka kafara to in kuma abu makruhi ne shari'a ta haramta wannan abu sai dai an hana ma'ana manaha an ushari'u nahyan ghayra jazimin abinda akai hani akan sa amma hanin da babu zunubi akai shine makruhi to idan abun haka yake shi ma me za ka yi mustahabbi sai aka dauko maka hukuncin mustahabbi can aka sashi anan mustahabbi ne ka kare rantsuwan nan karka aikata wannan makruhi din mun fahimci wannan saura da yake nan shine mubahi abinda yake ba wajibi ba ba mustahabbi ba ba haramun ba ba makruhi ba ya halatta kai in kai kuma baka da zunubi akan sa baka da lada to shi wannan menene hukuncin sa sai ce wa ammal mubahu fayanbaghi fihi hifdhul yamini to idan abu musta'abin nan mubahi ne dama ya halatta kai in kaga dama ya halatta ka bari misali abinci cin abinci mustahabbi ne mubahi ne idan ba wanda ya kama ka larura sai ka ci ba akwai inda cin abinci yake zama larura tilas wajibi sai ka ci in zaka mutu kar a kawo maka abinci ga yunwa za ta kashe ka kace ba ka ci ba wajibin ka ne ka ci tunda har Allah madaukaki saboda tausayin ka ya halatta maka cin haram idan kana cikin irin wannan yanayi yawwa to amma idan ba shi ba haka kawai gashi ba yunwa kake ji ba an kawo maka wani abu kace sai kace wallahi wannan abun ni bazan ci shi ba ai ya halatta kace ba za ka ci ba misali baka cin naman wani abu sai aka kawo sai kace wallahi bazan ci ba tunda dama mubahi ne kace asali ya halatta kace amma kai baka sha'awa sai kace wallahi bazan ci ba kuma kana nufin rantsuwa sosai to anan menene abinda yake wajibi akan ka ko mustahabbi abinda ake nemi a gunka shine ka girmama rantsuwan nan ka kiyaye ta cewa me kenan karkaci yauwa tunda dama abun ya halatta kai ko ka fasa mun gane insha Allah yauwa sai shi anil hinsi ka kiyaye rantsuwarka daga batata daga walwareta da fatan an gane sai ce wa yustadallu bi hadhihi alayati ala alqa'idati almashhura da wannan aya ana kafa hujja akan ka'idan nan mashhuriya a gun malamai na fiqihu da kuma maqasidi shari'a usulul fiqh didde suna amfani da ita a wannan cewa idza tazahamatil masalihu quddima ahammuha idan maslahohi suka taru suka cakushe kuma ba zai yiwu ba sai ai guda daya to a zabi wadda tafi muhimmanci ai abubuwan alheri ne ga su da yawa sun taru kuma dole guda ɗaya za a yi in ba ku misali za ku gane saurayi ne an kawo masa kyautar kuɗi kuma kuɗin nan abu ɗaya zai ishe shi ko yayi aure ko yayi kasuwanci ko kuma yayi wani abu na uku daban yadda zai zaɓa kuma a lokacin da yake tsananin buƙatar aure in bai aure ba Allah zai shiga matsala a rayuwarsa wanne ne yafi muhimmanci aure to kenan kuɗin nan da aka bashi duka waɗancan abubuwa maslaha ne sun halatta aiko to ya gabatar da yin aure kun ga maslahohi ne tazahamat sun cakushe sun kare hanya dole sai an zabi ɗaya shi kadai za a iya yi tunda kuɗin ba zai isa kai wancan kai wancan kai wancan ba to ɗaya kawai za ka yi sai ka ce to aure zan yi mun gane misali ai ko shine abin da ake nufi idza tazahamatil masalihu quddima ahammuha to sannan sai yake cewa fahuna tatmimul yamini maslaha, a irin wannan wuri a cika rantsuwan nan ita ce maslaha, a kammala abin da aka ce za a yi. Wamtithalu awamirillahi fi hadhihi al-ashya maslahatun akbaru min dalika, sannan ka bi umarnin Allah a cikin waɗancan abubuwa ita kuma maslaha sai da tafi. To mu komo kan misalin da yake da alaka da ayar. Mutum yayi rantsuwa a misalin da muka bayar dansu, mutum yace wallahi tallahi gobe ba zai azumi ba. Azumin watan Ramadan wajibi ne, ko rantsuwa kuma idan mutum yayi ya cika ta shi ma wajibi ne, in ba haka ba zai kafara. To anan ga abubuwa guda biyu sun hadu, da rantsuwarka wanda wajibi ne ka sauke ta, da kuma umarnin Allah wanda shi ma shari'a ce da ya dora maka. Wanne ne yafi girma, umarnin Allah shi ne yafi muhimmanci ko rantsuwarka? Umarnin Allah yafi. To anan sai ka aje naka abin da zai shafe ka, ka girmama umarnin Allah. Ma'ana kenan rantsuwar da kai cewa ba za ka yi azumi ba, sai ka yi hinsi ka warware, in yaso sai ka je kai kafara, domin dama kai ka jawo kanka. Umarnin Allah ko ba zai tashi ba, sai ka je ka gabatar da shi, domin shi ne a hannu. Kaga nan maslahohi ne guda biyu, abubuwa ne masu girma guda biyu sun cakushe, wanne za ka zaɓa ka yi? Ka yi abin da ya fi muhimmanci, shi ne ka girmama umarnin Allah. Kun gane misali insha Allah. Yauwa, to sai kuma yake cewa faquddimat lidhalika, don haka yauwa su umarnin Allah, abubuwan umarnin Allah subhanahu wa ta'ala sai a gabatar da su akan haka. Thumma khatama al-ayata, sannan mun ga Allah madaukaki ya rufe wannan aya bi hadhaini al-ismaini al-karimaini, da waɗannan sunaye guda biyu masu daraja. Faqala, sai yace wallahu sami'un, Allah mai ji ne, ai li jami'i al-aswati, mai ji ne ga dukkan sauti, kowanne iri, duk wani sauti Allah na ji. Ya ji lokacin da aka yi kunna shi aka yi, mai jin ne ko mai yi ne ya faɗa da bakinsa, Allah subhanahu wa ta'ala duk ya ji shi. Raɗa ce kai da kai da wani, duk Allah ya sani. To wanda ya san abin da ke cikin zuciyarka, ina ga kuma abin da ka ambata da baki. To sai ce alimun, kuma sannan masani ne shi, bil maqasidi wan niyyat, Allah yana sane da niyoyi, yana sane da manufofinku, yana sane da niyoyinku, duk abin da kake kullawa a zuciya, ka gyara wannan, ka cusa wannan, ka kulla wannan, kai niyyar wancan, to duk Allah subhanahu wataala yana sane da shi. Wa minhu, daga cikin irin waɗannan abubuwan da yana jin su kuma ya san da su, shine sama'uhu li aqwalil halifin, Allah yana jin maganganun masu rantsuwa. Duk wanda ya rantse da wani abu ya ce wallahi tallahi kaza, to Allah na ji, Allah na ji. Wannan dama tunda ana zancen maganar rantsuwa ne, duk wanda ya rantse akan abu to yayi abinda ba zai hana shi da'a ba, ko ai ita ce abinda shine abinda aya take koya mana. To wannan kuma Allah madauki sai mana wani darasi babba a ƙarshe, cewa kada mutum yayi tsammanin zai ta rantsuwar kuma Allah bai sani ba, sai ce wallahu sami'un alim, Allah yana ji in kai rantsuwa, kuma ya san abinda kake nufi a zuciyarka. Kana nufin da gaske za ka yi abin ne ko ba da gaske kake ba, duk Allah ya sani. Ma'ana sami'a al-qawla wa 'alima al-maqsid, ya ji zancen, ya ji rantsuwar, kuma ya san manufar a zuciya. Don haka ba wani abu da za ka yi kalayan cewa Allah ka kauce masa ko kai wata hila. Da fatan mun gane. Wa ilmuhu bi maqasidihim, kuma Allah madaukaki yawa daga cikin abubuwan da ya sani kuma har yanzu shine ilmuhu bi maqasidihim, sannin sa ga manufofin su bayi. Hal hiya khairun am sharrun, shin manufofin nan namu na zuciya da gaske ne, alheri ne ko sharri ne? Wa fi dhimni dhalika, a cikin wannan har yanzu, at-tahdhiru min mujazatihi, Allah na tsoratar da mu akan tofa zai mana sakayya. Duk abin da muka rantse, duk harkar rantsuwan nan tamu, Allah zai mana sakayya akai. Mun yi abin alheri ya bamu lada, mun yi abin sharri Allah kiyaye ya bamu abin da ya cancanta na zunubi, da fatan kuma a gafarta mana. Yace wa anna a'malakum, kuma ku san cewa ayyukanku wa niyyatikum, da niyoyin da kuka yi, qad istaqarra ilmuha indahu, yawa ilmin su ya tabbata a wurin Allah. Duk abin da ke zukatanku Allah subhanahu wataala yana sane da shi. To sannan Allah subhanahu wataala sai yake cewa la yu'afidhukum Allahu billaghwi fi aymanikum, Allah baya kama ku da ya sassa daga cikin rantsuwarku, rantsarantsanku da za ku yi, wallahi kaza, wallahi kaza, ina kwana, wallahi kaza, lafiya lau, ina za ka ne, wallahi zan je ku kaza ne. wannan shi ake ce ma lagule mini kamar da muka ambata ko to Allah baya kama mu da shi al mu'akhadha anan abin ake nufi imma al mu'akhadha bi ma'ana al uquba cewa za ai mana uquba zai kama mu da su ya mana uquba ko kuma mu'akhadha bi ma'ana za a dora mana nauyin abin da muka dauka akwai kaffara akai ma'ana to babu kaffara babu azaba akai babu kuma kaffara in lagul yamini sai duk fassarorin guda biyu za su dauka la mu'akhadhata bi ma'ana la uqubata alaiha wa la mu'akhadhata bi ma'ana la kaffarata alaikum fiha shi ma mun gane ko ma'ana ba za a kama ka da zanubi ba akan irin wannan rantsuwa ya sassa haka nan kuma ba za a kama ka da sai kai kaffara ba akan irin wannan rantsuwa wanda har zuci kake yin ta ba ba har zuci kake yin ta ba da fata muna fahimta sai shi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum amma zai kama ku da abinda zukatanku suka aikata suka tsuru wuta zuciya tana aiki menene aikin zuciya kudirta abu da yankewa cewa za a yi shi mutun ya yadda da abu har zuci kamar gaskatawa dangane da imani shine amalul qalbi yawa aikin zuciya daga ciki akwai gaskatawa akwai kuma tawakkali ko mutun ya dogara ga Allah shi ma aikin zuciya taqwa duk aikin zuciya ne to Allah subhanahu wataala yana kama ku ne da abin da zuciyarku ta yanke cewa za ku shi yasa wannan ayar ayar suratul maida tana fassarata la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul aymana amma Allah na kama ku ne da abin da kuka kulla rantsuwoyi a kansa ma'ana abin da kun riga kun yanke har zuci da gaske kun rantsa a kansa mun fahimci wannan yawa shine abinda ma kasabat qulubukum sai ce wallahu ghafurun halim Allah kuma mai gafara ne sannan kuma mai hakuri ne shi sai ce ai la yu'akhidhukum bima yajri ala alsinatikum Allah baya kama ku da abinda ke gudana akan harshen ku min al-aymani al-laghiya na daga yasassan rantsuwa allati yatakallamu biha al-abdu min ghairi qasdin minhu wala kasbi qalbin wanda mutun yake yi yake gudana yake fadin ta da baki bawa yake aikatawa yake fadi da bakinsa ba tare da har zuciya yana nufin hakan ba hakanan ba tare da cewa zuciyarsa ta aikata aiki ta kudurta wani kuduri akan wannan abun ba walakinnaha kawai dai ita jarat ala lisanihi ta gudana ne akan harshensa amma bata shiga har zuci ba ashe kenan zamu zo kudai kan wannan maganar mutun yakan fadi maganar da a zuciyarsa ba ita yake nufi ba ko zamu zo mu ji wannan insha Allah yace ka qaulir rajuli fi ardi kalamihi kamar fadin mutum in yana cikin magana shine ardi kalamihi fi ardi alkalam kana cikin maganarka la wallahi a wallahi ba haka bane wa bala wallahi eh ba haka bane ko kuma yace eh haka ne na rantsi misali a tambaye shi wannan abun haka ne ko ba haka bane la wallahi ba haka bane a ce haka ne ko ba haka bane sai eh wallahi haka ne mutum yakan fadi irin wannan abu sau da yawa kuma za ka ga rantsuwa yake nufi har zuciyarsa cewa na rantsi da Allah abu kaza haka yake ba haka yake nufi a zuciyarsa ba kawai ya fadi magana ne a kawai haka a baki to wannan ita ake cewa ya sassan rantsuwa to ita wannan babu zanubi akan mutum kuma babu kaffara yawa amma yana da kyau mutum ya saba da barin ta tunda har akai zancen babu mu'akhadha duk inda aka ce maka abu la ba'sa bihi ba za a kama ka da laifin sa ba ya nuna maka akwai dan wani sofanan wani abu da zaka bar shi a sheda yafi saboda me musamman wannan ta kunshi a sunan Allah subhanahu wataala sunan Allah ko bai kamata a yi ta wasa da shi ana rantsuwa da shi ko shi ba shi yasa malamai ba sa san mutum ya rantse ba tare da an nemi rantsuwa daga gare shi ba sai idan wani abu ya kama ci da sai yayi duk da cewa akan samu ruwayoyi sun zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai lokutan da ya rantsa ba tare da an nemi rantsuwa din daga gare shi ba a mun san kissar wani mutumi da yazo da dan sa gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa dan nan nawa wani ya dauke shi aiki a gidansa sai zina da matar gidan kana asifan ko kun tuno wannan hadisin to ba yaga sai yace sai aka kai masu hukunci suka yi hukunci cewa za a yi wa dan nan nawa bulala 100 ko sannan za a kore shi to shine sai ya ce ya zo ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hukunci me annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kafin ya faɗi komai sai ya ce wallazi nafsi biyadi na rantse da wanda numfashi na ke hannunsa to zan yi hukunci tsakaninku da hukuncin ubangiji kaga wannan ba neman akai annabi sallallahu alaihi wasallam ya rantse ba ashe akwai halin da mutun yake rantse ko ba a nemi rantsuwar ba daga gare shi akan samu wannan yawa amma dai ita rantsuwa ba a so mutun ya saba ta a koyoshe domin za ta idan ya saba da ita to za ta fidda shi daga a iya gane a wannan lokaci yake maganar sa da yake so a karbe ta da gaske a wannan lokaci ne kuma yake ya sassadin mun fahimci abin idan ka gane mutun kullun maganar sa rantsuwa ce to in alkali ne kai ma aka kawo shi gabanka sai kai wani aikin tukuna wannan maganar taka eh ba irin wanda ka saba yi ne mun san ka kullun rantsuwa ne maganar ka kaga ashe kenan ashe akwai bukatar a warware a gane wace ce ake da gaske wace ce ba da gaske ba to mu gaggauta sai kuma yake cewa bala wallahi yace wa ka halifihi ala amrin madin kamar mutum ya rantsa akan wani abu da ya gabata ya wuce ya dhunnu sidqa nafsihi yana zaton gaskiya ne abin da ya faɗa mu wani abu ya wuce misali an taba yin wani abu ko tun kana karami ko kuma lokacin ya dan yi tsawo kuma a yadda yake a zuciyarka kana zaton da gaske haka abin yake sai ka ce wallahi abu kaza haka akai alhali kai ba so kake lalle ya zama ka rantse akan wannan din ba to wannan ba komai akan sa saboda kana zaton cewa abu kaza din haka yake a zaton ka haka yake to wannan duk ba za a kama ka da laifi ba saboda kikkiawan zaton ka haka ne kun ga ashe wato Allah da tausayi yake Allah da rahama yake yana kama mu ne akan abin da ya san mun san haka ne ka rantse cewa abu kaza haka yake ka san kuma ba haka yake ba to wannan ne Allah zai kama ka da shi Allah ya kara gafarta mana sai shine sai yake cewa wa innamal mu'akhadhatu ala ma qasadahu alqalbu kawai ana kama mutun da laifin abinda zuciyarsa ta kudurce shi ne tayi nufin sa wa fi hadha dalilun ala atibari limaqasid fil aqwal wannan kuma har yanzu akwai wata kaidar har yanzu cewa maganganu ana neman maqasid ne a cikin su ma'ana idan mutun ya fadi magana to in ba sariha bace ana tambayar sa me yake nufi kuma ba za a yi masa hukunci da wannan maganar tasa ba sai an tambaye shi me yake nufi mun gane sai idan ta zama kuru-kuru take ba ta dauka fassara in mutun yayi maganar da ba ta dauka fassara to shikenan za a yi masa hukunci gurgurdan wannan maganar yawa ko da kowa da irin wannan din akwai hukuncen da sai an tambaye mutun kana da ilimi kana da sanin wannan abin da ka faɗa da zai zo ya ce wallahi ya ce misali ana samu sai ya ce giya ya sha ko wani ne yazo ya ruda shi da wani zance shi yasa ya faɗi wannan magana to duk da haka za a iya karbar wannan abu a kyale shi sai dai idan ba za a karbi misali in cewa giya ya sha kuma ba za a karbi wannan ba saboda ya aikata haramun ne dan ya fidda kansa daga wani abu ma'ana dai akwai uzurori da suke hana a karbi maganar mutum idan ta saba da maqsudin abin da ke zuciyarsa mun gane wannan yau shine sai yake cewa kama hiya mu'tabaratun fil af'ali kama yadda ake lura da su wajen wato aiki yawa ma'ana ana lura da maqsudi wajen magana kamar yadda ana lura da maqsudi wajen aiki a aiki ma idan mutun ya aikata wani abu to shi ma ana tambayar sa me yake nufi yawa ya aikata wani abu zahirin sa laifi ne sai a ce wani ya aikata kaza sai ce wallahi kaza nake nufi in uzurin nan da za a karba ne sai a kyale shi wani me yasa kace kaza sai wallahi ba kaza nake nufi ba so ne in ce kaza sai su fitar baki duk ana wannan aiko wannan akwai shi a babun saki da yawa sali mutun yace wa matarsa tafi gidanku ko a babun saki a littafin sun bayyana dama irin wannan lafazi ne na me kinaya ce ba sarihi bane don haka sai an tambaye shi me kake nufi da kace tafi gidanku gidansu in yace saki yake nufi to kuma sai a zo a tambaye shi to yaya me ake nufi ina fata mun gane wannan yawa don haka ashe kenan ana itibarin aqwali maqasid a cikin maganganu kamar da ake lura da su wajen ayyuka sai ce wallahu ghafurun Allah mai gafara ne liman taba ilaihi ga wanda ya tuba gare shi halimun biman asahu kuma mai hakuri ne ga wanda ya saba masa Allah yana hakuri yau da ba dan hakurin Allah ba irin yadda muke saba masa abuya a saba masa a bayyana a saba masa ayi kaza kullum mutane a cikin saban Allah amma ya kyale mu wani ma har sai mutun ya rika jin kamar babu Allah kamar baya ganin sa saboda kawai hakurin na Allah ba za a ce yayi yawa ba amma yana da yawa yawa in an ce abu yayi yawa ma'ana ya wuce kuma yadda ake so Allah subhanahu wataala hakurinsa hakuri ne da sakamako yana fitowa sakamakon sa shine akwai ikon ai azaba amma aka fasa aka kyale ka in aka ce halim dama haka yake yana da karfin ramu ko bai rama bai kyale ka yawa ba haka kawai dan tsoro bane dan haka za a zo a hadu da shi in yazo bai so hakurin ba zai kama mutum to Allah subhanahu wataala mai hakuri ne haythu lam yu'ajilhu bil uquba saboda bai yi mutum a gaggautar bai gaggautawa mutum uquba ba bal halima anhu wa satar ya hakuri gare shi kuma ya suturta masa wa safaha ma'a qudratihi alayhi yayi rangume tare da cewa yana da ikon ya kama shi da azaba wa kaunihi bayna yadayhi kuma kasancewar shi mutumin yana gaban sa to Allah madauke samu dace to mu gaggauta mu ji fa'idojin abinda wannan ayoyi guda biyu suka kunsa duk da cewa lokacin ba lalle ishe mu ji gaba ɗaya ba amma zan gaggauta insha Allah daga cikin fa'idojin wannan ayoyi guda biyu hanin mutum an hana mutum ya sanya rantsuwarsa da Allah da zai rantse da Allah daga aikata alheri da takawa da kuma gyara tsakanin mutane ayyukan alheri suna da yawa duk abin da zaka aikata na alheri to kada kai rantsuwa da Allah cewa ba za kai ba ka aikata aikin alherin nan ka fasa rantsuwan nan kai kafara yafi yawa haka nan nisantar wani abu na sharri ka kiyaye shi shi ma kar kai rantsuwa cewa ba za ka kiyaye din ba domin kiyaye sharri alheri ne yawa sannan kuma duk abin da yake gyara ne tsakanin mutane yana cikin manyan ayyuka mu riƙa yin sulhu tsakanin mutanen da babu zaman lafiya tsakanin su babban aiki ne da ke sa mutum ya samu shiga aljanna sababi ne da kofa ce ta shiga aljanna annabi sallallahu alaihi wasallama dama ya hana mu yana cewa idza halafta ala yaminin fara'aita ghayraha khairan minha fakaffir an yaminika wa'ti alladhi huwa khair idan kai rantsuwa akan wani abu na alheri zaka aikata kuma sai kaga wani abu da yafi wannan alheri fiye da wannan abun da kai rantsuwa akan sa sai shi to kai kafara daga wannan rantsuwa da kai sannan ka aikata wancan alheri din kaga kenan dai ana neman ka da kafara sannan kuma karka bar wancan alheri din da kace ba za kai ba ka koma kai alherin sai kai rantsuwa sai kai kafara daga cikin darussan wannan ko fa'idojin wannan aya shine kwadaitarwa akan ayyukan birri ayyukan alheri kenan da takawa tsoron Allah ko kiyaye abin sharri da kuma islahi gyara tsakanin mutane domin kuwa Allah subhanahu wataala mun ga a wannan wuri tunda ya hana mu sanya rantsuwa ta hana mu wannan abun ashe ya nuna abun alheri kun gane wannan ya hana mu sanya rantsuwa ta zama tsakanin mu da aikata waɗannan abubuwa da ba alheri bane da ba manyan abubuwa ne masu muhimmanci ba ai da shikenan sai a ce in ka rantse ba za ka yi su ba to je ka ci gaba da rantsuwarka kar ka aikata su ashe girman su ne yasa aka ce ka fasa rantsuwar sai ka yi kafara ka girmama wannan abun na umarnin Allah sannan daga cikin fa'idoji akwai falalar wato gyara tsakanin mutane shirye tsakanin mutane yin sulhu tsakanin mutane kun ga a wannan ayar Allah subhanahu wataala cewa an tabarru wa tattaqu sai kuma yace wa tuslihu bainan nas as-sulhu bainan nas asalin ka rika kin tsakanin mutane kana yin sulhu tsakanin su ai shi ma birri ne to ware shi a sake fadar sa da bayan ko ya shiga cikin birri ya nuna cewa ashe yana da muhimmanci kun hango abu yawa ma'ana kasancewar da aka ce an tabarru ko aikata alheri to duk aikin alheri ya shiga cewa a ware kuma wa tuslihu bainan nas a kira shi daban ya nuna yana da wani muhimmanci ta daban yawa abu na hudu isbatu ismai as-sami'i al-alim sunayen Allah daga cikin sunayen Allah akwai as-sami' Allah mai ji ne Allah kuma al-alim mai ilimi ne sannan kuma tsoratar da mutum daga sabawa Allah subhanahu wataala duk wannan yana ciki sannan aya ta gaba la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum akwai adamul mu'akhadha ko adamu mu'akhadhatil abdi bima lam yaqsidhu fi lafzihi Allah baya kama mutum da abin da bai nufi ba a lafazin sa da wani zai ji wani mutum yayi wata magana sai ya zama ba haka yake nufi ba sai ya masa hukunci irin na duniya misali ka ji wani ya zagi Allah ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam misali ana samu sai ya zama an masa hukunci na ridda har an kashe shi ko kafin ma a nemi komai a gunsa wani an kashe shi can kuma a zuciyarsa la'alla akwai sababin bai sani ba, mantuwa, rudani ko farin ciki. Ba akwai mutumin da wata ran farin ciki yasa yace Allahumma ana rabbuka wa anta abdi, ko anta abdi wa ana rabbuka, yana tafiya ne ai kun san dai kissar yau ba mu da lokacin da za a faɗi kissar, yanzu lokacin mu ya kure. To wannan mutum saboda tsananin farin ciki ne fa sai manta shi, ya Allah kai ne bawana, ni ne ubangijinka. In ka ji mutum ya wannan mai hukunci, in zahirin magana ake bi ai kawai sai a aika shi, sai a ce to ai shikenan aika shi lahira, yayi ridda sai a kashe shi, amma a zuciyarsa ba haka yake nufi ba, farin ciki ne yasa. Don haka ashe kenan ba a yi mutum hukunci da abinda ya faɗi kawai da baki, ba haka yake nufi ba. Wannan kamar yadda muka yi magana da zo a babin saki, matsalolin suna nan. Kuma sannan ginshikin abinda Allah zai yi mutum hukunci a kansa shine me? Abinda ke zuciya. Mu a duniya za mu yi masa hukuncin zahiri, abin da muka sani tsakaninmu da shi, gwargwado da Allah maɗauki yace, kuma shi ma sai mun gumma takai abu kaza abu kaza abu kaza. Abu na uku a cewa zukata ashe suna da aiki kamar yadda gabuba suke da aiki. Yau don haka daga cikin abubuwan da ba za a kama mutum da laifinsa ba shine zancen zuci. Zancen zuci yana da bambanci da kudirin zuci, ko in ka kudurta abu da gaske a zuciyarka cewa abu kaza haka yake, to wannan aiki ne. Aiki ne za a iya magana a kansa, za a yi maka hukunci. Misali dan yanzu da a zuci, in mutum bai faɗa mana ba sai a zuciyarsa ya kafirce da annabi, ya yadda da shirka a zuci, bai gaya kowa ba, kafiri ne ko mumini? Kafiri ne, ba mumini ba ne, a zuci ne ba, a zuci ya yadda ya fasa musulunci. Akwai wannan matsalar a babin azumi, mutum yana azumi sai kawai a zuciyarsa yace shi ya fasa azumin nan, to ko bai ci komai ba azumin sa ya kare. Kun fahimci wannan zancen? To haka musulunci, idan mutum yace yayi kuduri sai ya yanke hukuncin ya kafirta, ya daina bautar Allah, to ko bai bauta wa wancan abin da ya niyya din ba, ya gama kafirta. Ashe kenan shi Allah zuciyar yake aiki da ita, mu ne muke zancen zahiri. Kun fahimci abin insha Allah? Yawwa. To sannan a ƙarshe don amma yawwa, wannan abin da nake so in faɗa, mu bambance shi tsakanin zancen zuci da kuma aikin zuci da ka ƙudurce. Wancan ƙudurcewa ne, amma an zancen zuci ne kawai mutum ya cewa to ni Allah ma ya yake ne ya kaza ɗin nan, to ni kaza da irin wannan abin da mutum zai tuntunowa da wannan zancen zuci ne. To Allah maɗaukaki ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa Allah ya yafe wa al'umma abin da take ma haddathat bihi anfusuha, duk abinda take faɗa a zuci da kawai hirar zuci, zancen zuci ne, ba da gaske aka kudurce shi ba, don haka ba a kama ka da laifinsa. Amma in zuciya ta yanke hukunci akan abu, to ko ba a yi magana ba, aiki yana nan. Kun fahimci zancen? Da so nake lalle mu gane wannan, go akwai aikin zuciya da kuma zancen zuci. Zancen zuci ba a kama ka da shi, amma in ka yanke abu a hukunci nan, hukunci a zuciyarka, to wannan shine ake kama. Don cewa walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman, da abinda kake kulla alƙawarin ko kuma ce rantsuwa a kansa, ka rantse akan abu kaza, to Allah abinda ka rantse din nan a zuciyarka da shi zai maka aiki. A ƙarshe tabbatar da ismai al-ghafur al-halim, sunayen nan guda biyu na Allah subhanahu wa ta'ala, Allah mai gafarta zunubai ne, sannan kuma Allah mai haƙuri ne. Muna roƙon Allah maɗauke gafarta mana zunubanmu, Allah kuma ya mana haƙuri akan ayyukan da muke aikatawa miyagu. Allah kada ya kama mu da su, Allah ya tsallake mana su, ya gafarta mana su, ya yafe mana su. Allah ya sa mu cikin salihan bayinsa. Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓi ayyukanmu da muke aikatawa a wannan wata mai albarka. Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da mu akan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.